Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye Jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamai ta gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niya. A yanar intanet ma kuna iya jin mu duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da shirin dare.
Boko is no more haram.
Boko is no more haram.
Boko will never be haram.
Tun gabanin wannan rana ta matasa ta duniya ake campaign a Abuja na karfafawa matasan gwiwa su da kufa ga neman ilimi musamman ma bayan nasarar kwato yankuna daga Boko Haram.
Muna da rahoto ba labaran duniya. Shugaban majalisar karkarar Difa a Jamhuriyar Nijar ya mar da martani kan zargin kwaci filayen noma da kiwo a yankin. Muna tafi da shirin labarin wasanni amma a takaice da kuma ra'ayoyinku ba labaran duniya. Yanzu ga labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Jama'an kiwon lafiya a Najeriya suna shirin kaddamar da wani gagarumin shirin yaki da cutar shan inna bayan da aka gano wato an samu bullon cutar a wurare biyu a kasar. Hakan dai koma bayani ga Najeriya wacce take kan hanyar shiga rukunin kasashe da aka kawar da cutar baki daya. Hukumomin kiwon lafiya sun ce suna shirin yi wa yara miliyan 5 allurar rigakafi na cutar polio a jihar Borno inda aka samu bullon cutar. Za a kuma kaddamar da wannan yaki ne akan cutar daga wannan watan a Agusta. Kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya rawaito kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno da ake kira Ibrahim Ringa na cewa tuni wasu jiragen sama masu saukar ungulu suka fara safaran alluran rigakafin zuwa Borno wacce ta yi fama da rikicin Boko Haram. A yau Juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce cutar shan inna ta kwashe shekaru da dama tana yawo a jihar ba tare da an gane ba. Wannan yaki na da matukar wahala zuwa, haka kuma wannan yanki na da matukar wahala zuwa, kuma shine ya baiwa kwayar cutar na shan inna damar yawo a ko ina ba tare da an gane ba, inji daraktan da ke kula da yakin kawar da cutar polio a hukumar kiwon lafiya, wato Michel Zafran.
Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gamayar ƴan adawar ƙasar da suka yi zanga-zanga da laifin da ta tara da tarzoma da ta kai ga wasu sojoji suka harbe suka kashe wani matashi har lahira a babban birnin ƙasar a makon jiya, wato da kuma wasu masu aiki rushe-rushe da suka yi sanadin mutuwar wani jariri. Sai dai jam'iyyar adawa ta UNITA ta yi Allah wadai da zargin tare da kwatanta lamarin a matsayin ƙarya. Zanga-zangar wacce aka yi ranar 6 ga watan Agusta a unguwar Zango da ke Luanda bore ne ga jam'iyyar MPLA wacce ta jima take mulkin kasar tun daga lokacin da ta samu yancin kai a shekara ta 1975 daga nan turan mulkin mallakan Portugal. Ana zargin jam'iyyar ta MPLA da wawurar dukiya yayin da al'ummar kasar ke cikin kangin talauci. Mazauna yankin na Zango sun yi zanga-zangar lumana ce kan wani shirin rushe musu gidaje domin fara ayyukan gwamnati na ci gaba a yankin a cewar waɗanda suka shaida wannan lamari.
Jama'a kuna shan wa'annan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Fannin yawon bude ido na ƙasar Thailand na huskantan koma baya bayan wasu hare-hare da aka kai a yau Juma'a wanda suke da alaƙa suka halaka mutane hudu kuma suka raunata wasu 30 mafi yawansu kananan yara ne a kasashen waje. Waɗannan hare-hare 12 a wuraren shakatawa da ke bakin gabar teku a kudancin Thailand na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke bikin cikar shekaran 84 na sarauniya circuit. Ana ba da hutu a fadin kasar baki daya a wannan rana kuma waɗannan hare-hare an kai su ne kusa da garin Huahin inda nan ne ginin masarautar yake. Hakan ya sa an kaddamar da bincike na wannan lamari kuma 'yan sanda sun ce sun cafke mutane biyu da ake zargi suna da hannu a cikin wannan abu. Jami'an tsaro sun kwatanta waɗannan hare-hare a matsayin aiki ne na zagon ƙasa kuma sun ce hari ne na cikin gida. Yanzu babu wata kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan hare-haren. Har ila yau 'yan sandan sun ce babu wata alama dake nuna cewa hare-haren na da alaka da aikace-aikacen tsaurara masu tada kayar baya a kudancin iyakan kasar da lardin Malaysia wanda kasar ke fama da shi tun daga shekarar 2004.
Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya fada yau Juma'a cewa batun da yayi cewa shugaba Obama ne ya kafa kungiyar ta'addanci ta ISIS ba a ce kawai yake. Trump ya karar cewa yan jarida ne suka sauya ma'anar kalaman nasa. Ya kuma rubuta a shafinsa na Twitter cewa rahotannin CNN sun ba da labari akan jawabinsa cewa ya ce shugaba Obama da yar takarar jam'iyyar Democrat na shugabancin Amurka wato Hillary Clinton su ne suka kafa ISIS, wanda ke nuna tabbacin cewa ba su fahimci ba a yake ba. Wannan suka da Trump ke sha nan da can ta jefa shi cikin tsaka mai wuya, ba ma a wurin yan jarida ba, har ma tsakanin yan jam'iyyarsu. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A cigaba da shagulgunan ranar matasa ta duniya da aka yi yau Juma'a, da Nasiru Adamu Alikaya ya aika mana da wannan rahoto daga Abuja.
Boko is no more haram.
Boko is no more haram.
Boko will never be haram.
Tun gabanin wannan rana ta matasa ta duniya ake kamfen a Abuja na karfafawa matasan gwiwa su da kufa ga neman ilimi, musamman ma bayan nasarar kwato yankuna daga Boko Haram.
Philanthropists and young leaders and leaders of tomorrow.
Ko barama da sakataren majalisar dinkin duniya Ban Ki-moon na Zaria Nigeria ya gana da kungiyoyin matasan da yin alƙawarin ba su dama a shirin muradu masu wanzuwa da suka hada da yaki da talauci, samar da ilimi, muhalli, kiwon lafiya. Ministan muhallin Nigeria ta yanzu Amina Muhammad tsohuwar mai taimaka babban sakataren ne.
Bayan abin da ake so a yi da MDGs, a kara duba inda ake so a sa abubuwan da muke da shi, kuɗin ne da muke da shi, ƙarfin da muke da shi, a samu aiki a matasa, a tabbatar cewa akwai hanyoyi, akwai lantarki, abubuwan dai da ba a samu da ba kullum a zo a ce to yanzu batun aihuwa ne, batun mata ne, batun ilimi ne, duk waɗannan ba a ƙarasa ba kuma sai an yi su, amma ba za a yi su da rashin kuɗi ba. In ka ji su yanzu za ka gwamnati za su ce to kuɗin nan wanda suke da shi za su iya su sa, amma bai isa ba. So mu abin da muke cewa yanzu su da me za a sa yanzu a Najeriya wanda za ta ƙara kuɗin nan, a ƙara revenues ɗin da muke da su, shine bambancin abin da ake da MDGs da abin da ake so a yi wannan.
Halima Baba Ahmed, shugabar kungiyar yaƙi da gangarewar matasa, ce da wannan karo ta shiga yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi tsakanin matasa, musamman ma mata.
Kuma wasu su suna da wani abu, gaskiya akwai wani mugunta a tsakanin mu wani lokaci. Da ka ga yarinya idan sun san ɗaya ba ta yi a cikinsu, to za su san inda za ta yi, ƙawaye ne ko kuma ƴan aji ne, ita wance ba ta yi ko tana ganin kaza ne, to wance ko sai ta yi abin nan da muke yi, ina tana gani kamar ta fi mutane ne ita nutso ko kuma wani abu makamancin haka. Duk akan sami irin wannan, kuma shi maganan mutum ya ga abu ya koya, ana ce social learning abu ne mai sauki a wajen dan adam, saboda yanzu zaka ga yaro musamman irin wannan abu mama sai ƴan mata yake faruwa a kansu ba, shekara 4 shekara 5 da ka samu abin da dan shekara 10 yake yanzu duk shi suke yi, saboda me yasa suna gani sun dauka abu ne mai kyau.
Matasan kasa da shekara 30 su ne kashi 70 cikin 100 na daukacin matasan, hakan ya sanya abu ne mai muhimmancin gaske wajen kula da rayuwarsu dan kawo sauyi mai ma'ana. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Cikin shirin yamma mun kawo muku rahoto da manoma da makiyaya a yankin Difa, jamhuriyar Nijar, suka yi game da korafin hukumomi a yankin sun kwace gonakinsu bisa dalilan tsaro, amma burinsu shi ne ba da makekin filin haya ga wani kamfanin ƙasar Saudiya. To, shugaban majalisar karkarar Difa Alhaji Mahiru Ligari ya mai da martani ya tattauna dai da Sulaiman Mumini Barma.
Na farko projen na abun da ya kusa, idan an fara aikinsa na fari cikin shekara 5 za su yi aiki kimanin kamar miliyar 1,000,000 kai a jihar Difa. Mutanen jihar Difa ne za a ba su yi wannan aiki. Waɗanda za su shiga cikin hannun jarin wannan kamfani su ne manoma, wato kamfanin nan zai ba wa jihar Difa kowane shekara zai zuba miliyan 500 a shekara na farko, kuma daga gaba sai ya kasance kowane shekara tana zuba miliyar guda.
Kuna ganin lalle wannan mataki da kuka dauka na bada shi wannan fili ga kamfanin na kasar Saudiya alheri ne ga al'umar yankin Difa?
Alheri ne ba kadan ba, tafiya ne da muka yi tare da sarakan gargajiya, tare da masu gari, tare da masu gonakai. Muka tambaye su akan cewa ga abin da ake so ayi nan, yaya suka gani yana musu. To sai da muka dauki ra'ayin su kuma muka zauna muka yi nazari, muka yi takaddun da muka tura, muka fara magana bisa.
Bayanin da suka yi suna kwatanta cewar wannan haya ta tsawon shekaru 99 ne, wato 101. Saboda haka a ganin su an kwace musu filayen noma, za a kuma maida su laborori, kamar kusan an saida wa kamfanin na kasar Saudiya waɗannan filaye ne.
Kudin da za su kashe a wannan aikin kimanin sa miliyar 300 ne da yan kai. Kudi ne za su saka a jihar Difa wanda zai inganta duka ayyukan noma. Za a yi sukari, insha Allah sukarin da za a yi a jihar Difa zai yi shi Niger har ta fita shi waje. Za a yi alkama da duka abubuwan da zai biyo baya. Za a yi shinkafa, za a yi dankali, za a yi dabino, kuma za a sarrafa nono a sa shi cikin gwangwani a sha a kasan mu kuma a fita shi waje. Zancen shekara 99 shi mutum idan ya zo ya sa kudi irin wannan, dole kudin da ya kashe sai ya fidda shi.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka karfe 5 saura minti kusan 18. Kamin mu bude layin tarho domin jin ra'ayoyinku, sai a shakata da wannan fefe na Babangida Kakadawa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Sai mana aikin gafara saboda rashin kamu ku wannan kade-kade da muka alƙawari. Yanzu kuma ga mai kira na farko daga jihar Kaduna, in kana ji na bismillah.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, barka kade.
Yawwa, sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin.
Na Malam Ibrahim.
To gaskiyar magana, ni ra'ayina a yau dangane da ƴan majalisa ne, yanda suka yi cushe a kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda kuma hakan ya nuna kawai sun so kansu ne, ba sun lura da abubuwan da yake damun talakawan Najeriya ba ne gabaki ɗaya. Ba zai yi don kai ne shugaba a guri kuma ya kasance yankin ka an bi bashi kaso mafi tsoka, bayan ba a yi la'akari da su wane ne suka bi buƙatu na ganin cewa an tura musu wannan aikin a ɓangarensu. To kira na ga hukumar EFCC.
To Malam Ibrahim Alarama da alama layin kazin, yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa. Mai kira daga jihar Adamawa? To kana ji, in kana ji mu bismillah.
Muna jinka. Alhaji Dabo ne daga Maradio.
To madalla Alhaji Dabo, barka.
Barka dai.
Yawa, me
ra'ayina shine malam.
Na'am.
Wato mu a Adamawa gaskiya shugabanmu yana da kirki.
Shugabanku, in kace shugabanku kana nufin gwamna? To
gwamnan mu ba? Gaskiya yana da kirki, kuma mun gode masa, Allah ya saka da alheri.
To da alama. To madalla, mun gode kwarai da gaske da alaman. Mai kira na gaba, in kana tare da mu, bismillah, wake magana. To Malam Sadiku, bismillah. To da alaman muna da fuskantar matsaloli da layukan, mai kira daga ugun layinsa ya tsinke. A yau kamar yadda kuka sani, rana ce ta kofa bude, idan kana da wani ra'ayi mai ma'ana da kake so duniya ta ji, muna nan muna dako, sai a kira mu. Lambar da aka saba kira kamar kullum, to mai kira ga an samu mai kira daga Kaduna. Bismillah.
Dama babban matsala na dama gaskiya ra'ayin da muke abin nan game da inna ake ci ga ake samun nasarori a kan an boko haram ɗin nan, to gaskiyar magana muna farin ciki, amma a ƙara ƙoƙari ya na tsara kamar abin da ke tasowa a dajin faran nan an samu ci gaba sosai. Saboda haka Allah ya ƙara da sauka, kuma muna ƙara neman goyon bayan jama'a, ƙara mu jama'a tsaro, goyon ba su sosai. Assalamu alaikum, ne mu tare samu haka, Allah ya ba da sa'a tashi da sa.
To madallah, yanzu kuma bari mu nufi Zaria.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa alaikum salam. Mai kira Malam Yahaya Musa daga unguwar Alkali Zaria.
Na'am.
Mai na ba gudun wanda nake son bayar a kan zuwa ga shugaban kasa ne.
To.
Halin gaskiya tafiyar nan da ake yanzu yana son talaka ya samu sauki, to sai an kafa control faransi a kayan masarufi, shi ne za a samu sauƙin al'amarin nan.
Na'am.
Saboda a fahimta na ganin yan kasuwa suna yin zagon ƙasa a wannan gwamnati.
To amma baka la'akari da cewa babu fa abin da ake yi a Najeriya, kuma da zarar kuɗin darajar naira na faduwa dole ne kuma kayayyaki su yi tsada?
Ai, ina la'akari da ta, amma ina duba yanayin yadda abin yake tafiya, yanayin canjin yadda yake tafiya.
To.
Hello?
Ina jinka. To, madalla mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi Gombe. To mai kira daga Gombe layinsa ya tsinke. Kuna tare da sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda agogon mai tasamma karfe 5:13 kamar yadda kuka sani, yau Juma'a ce, rana ce kuma ta kofa bude. Muna jira ku kira mu ku bayyana mana al'amura da kuke gani suke da muhimmanci ko tasiri a wura. To bismillah, mai kira daga Taraba. Bismillah. Hello. To da alaman mai kira daga Taraba shi ma layin sa ya tsinke, yau da yana dan. To ga mai kira daga jihar Katsina. Bismillah.
Abdulwahab ka da ɗaki ne.
Na mala Abdulwahab, ci gaba.
Ina jin mai gidan shugaban kasa wata alheri.
Na'am.
Kuma da Allah ya ƙara kare shi daga sharri masu sharri.
Amin.
Kuma Allah ba kasan mu zama lafiya da tsaron arziki.
Da ma dukkan sauran kasashen duniya Allah ba da zaman lafiya.
Dukkan kasashen duniya baki daya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya.
Amin.
To na gode, a gudan lafiya.
To madalla, yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna.
Assalamu alaikum. Kana magana da Abbas ne sai Masara Alhaji Gabar Lera local government.
Na'am.
Na'am, kuma tun alheri na kira in gaishe da ku ne sosai akan aiki.
To.
Allah ya saka ran sani, Allah ya kara mu kwarin gwiwa.
Amin amin, mun gode kwarai da gaske.
Na gode Abbas din sai Masara da Alhajin Gaba.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Ga mai kira daga Gombe. Bismillah.
Hello.
Hello.
Daga Borno ne?
Yawa, daga Borno ne.
Eh, daga Borno ne.
To ci gaba.
Wallahi mu a Borno ga shi mun shiga wani matsala.
Wace matsala?
Ba albashi. An rike albashi ka kuma shakaru ba a yi noma ba. So albashi shi ne ana amfani da shi a Borno da wayanda suke sun zo gudun hijira da mun da mutu rike mutanen gudun hijira da me ba wani taimako ba komai ga shi. Shin wa zai ya bar mutane a gudun hijira ya koma cikin gari?
To. To madalla, mun gode kwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi Zaria.
Na'am. To assalamu alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila Zaria.
Na'am Malam Musa.
Memba kuma a taska. Wato gaskiyar magana, ni ina roƙon alhazanmu ne waɗanda suke ƙoƙarin zuwa Makka. dan girman Allah ya sun je su sa Najeriya cikin addu'a domin muna cikin wani kangi mai tsanani.
To
dan gidi Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mana saukin waɗannan matsaloli da muke fama da su. Allah ka sa mu gama lafiya. Musa da garin Kwangila Zaria.
Madalla mun gode. Yanzu kuma bari mu koma Katsina. Hello.
Hello, assalamu alaikum warahmatullahi.
Amin wa alaikum assalam warahmatullahi. Wake magana daga Katsina.
Kuna magana da Bature mai Arsenal daga ungwar mai Lion Maskafun to local gamman Katsina state.
To Malam Bature mai aguduma haka.
To gaskiya ni gudunmuwa ta akan tsadar rayuwa da ake ciki ne a Najeriya.
To
ina so in ba mu shugaban kasa shawara, gaskiya ya kamata ya ji tsoron Allah, ya dinsuka ya ga abubuwan da ke gudana a kasar nan.
To
saboda mutane suna cikin wani hali, ya kamata a kawo masa dauki da fatan.
Mun gode kwarai da gaskiya. Yanzu kuma bari mu nufi kwanta gora.
Malam sahab Imamu, kana magana da injiniya mai girma makeri kwanta gora jihar Naija.
Na'am.
Al'umman Najeriya mu ji tsoron Allah kuma mu gode ma Allah. Buharin gada ake faɗi, wanga halin rayuwa ba shi ya kawo shi. Sannan arzikin da Allah ya samu, samu Buhari da ya yi, inda ba zan shi ba, inda waccan wani da ta wuce, to wallahi sai mutum gidi ya kai la'asar bai karya ba, akan tashi hankalin yara rayuwa. Amma wanga adam.
To mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama ku kira ku bayyana ra'ayoyin ku kan al'amura daban-daban da kuke gani suke da muhimmanci a rayuwar ku da kuma kasashe da ku kira. Mun gode kwarai da gaske, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara da wasannin Olympic da ake yi a Rio, kasar Brazilia. A tsere dan kasar Faransa Pierre Ambroise Pres ya samu wucewa kusa da karshe a tseren meta 800. Ita kuma El Faransa na judo wato Teddy Rina ta fara da kyau a yau din nan, inda ta kare matsayinta a wasannin Rio, inda ta samu nasara gaban El Algeria wato Mohamed Amin Tayeb, kenan ta samu wucewa rukunin kusa da karshe. A kullun kafa dan wasan Sporting na Portugal Andrian Silva zai yiwu ya ci gaba da buga ma Tottenham kollo. Shi kuma dan kasar Brazilia Fabio da Silva da yake buga ma Cardiff City ya kuma buga Middlesbrough kollo na tsawon shekaru biyu. Da la'asarin yau ne tsohon mai koyar da yan wasa na Russia ya sanar da tsayawa sa takara a shugabancin hukumar kollon kafa na kasar Russian. Shi kuma Lionel Messi ya yarda komawa buga ma Argentina kollo. Mamad Randa, sashi Assalamu alaikum Amurka Jamhuriyar Kamaru.
Ga shirin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da zara an baci tsatsauran ra'ayi akan addini, kungiyoyi irin su Al-Qaeda da ISIL da kuma yankunan gabas ta tsakiya ake fara tunani. Amma kamar yadda Sarah Sewell, karamar sakatare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke kula da harkokin rayuwar al'umma da demokradiyya da kare haƙƙin bil'adama, tsoraran ra'ayi tattare da tarzoma sai ƙaruwa suke yi a Afirka, kama daga gabas zuwa yammacin Afirka da yankin Sahel da arewaci da ake kira Maghrib. 'Yan ta'addan suna ƙoƙarin su danganta rashin hankalinsu da suke yi da addini.
Many violent extremists harness religious claims to cloak their depravity and to inspire and recruit followers.
Sarah Sewell ta ce yawancin masu tsauran ra'ayi suna laɓewa ne da addini wajen boye rashin hankalinsu kuma su yi ta tunzura wasu mutane. Sai dai abin baƙin ciki nan shi ne ta'addanci da sunan addini ba sabon abu ba ne. Tun Phil Azir haka yake. Kuma yana nan cikin al'umma a duk faɗin duniya, kamar irin su kashe mata ko ƙona matan aure domin wai a kare mutuncin iyali. A baya-bayan nan an soma ganin wasu sabbin take-take masu haɗarin gaske, inji Sarah Sewell ta ce mun ga ƙarin ƙungiyoyi da suka mallaki manyan-manyan makamai da ba su da alaka da wata ƙasa suna haddasa tarzoma da kama ƙasa ta wajen fakewa da aƙidu nasu na addini. Waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun hada da Al-Shabab da Boko Haram da Al-Qaeda da yankin Maghrib da LRA wato Lord's Resistance Army. Duk waɗannan ƙungiyoyin suna yawa ci gaba da manufofin ƙasashen Afirka barazana. Saboda ci gaban Afirka da tsaron duniya gaba ɗaya, dole ne a murƙushe waɗannan ƙungiyoyi, inji Sakatariya Sewell. A ƙasashen Afirka da dama, Amurka tana horas da dakarunsu tare da basu kayan aiki da taimaka musu da bayanan sirri. Tana kuma marawa ‘yan sandansu baya domin inganta tsaron iyakokinsu. Waɗannan sanannun matakai ne da muke ɗauka domin yaƙi da ta'addanci a nahiyar Afirka. Amma kuma dole ne mu maida hankali a kan daƙile ɓullar sabuwar barazana. Muna hakan ne ta yin amfani da wani shiri da ake kira Countering Violent Extremism ko CVE a takaice, inji Sarah Sewell. Shirin CVE yana jaddada muhimmancin mulki da adalci tare da yin aiki da ƙungiyoyin fararen hula, musamman shugabannin al'umma da na addinai, da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin gwamnatoci da al'ummomin da suke yi wa mulki. A cikin shekaru biyu da suka gabata, gwamnatin Amurka ta taimaka wajen karkata tunanin mutanen ƙasashe a kan ɗaukan matakan rigakafin daƙile tsauraran ra'ayi a Afirka da kuma duniya. A cikin duniya ma, muna taimakawa gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa ko NGOs da kafa cibiyoyin mayar wa saƙon ta'addanci martani da yaɗa dabarun CVE da yin aiki da ƙungiyoyin al'umma tare da yaɗa ɗabi'u masu kyau. Gwamnatin Amurka ta kuma taimaka wurin samar da kafofin bincike-bincike na amfanin matasa da shugabannin birane domin su taimaka wa junansu a ƙoƙarin da suke yi wajen yaƙi da tsauraran ra'ayoyi. Illar tsauraran ra'ayoyi bai tsaya kan zub da jini ba kawai, har ma da wargaza da hana saka jari da ƙone littafan karatu da cin zarafin mata da yara mata ta hanyar mayar da su bayi. Kazalika, hallaka mutanen da ba a ci more baiwa da Allah ya yi musu ba, inji Sakatariya Sewell. Waɗannan gwagwarmaya ce da za a ci gaba da yi saboda dubun dubatar al'ummomin Afirka. Shirin Murya Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
Jami'an kiwon lafiya a Najeriya suna shirin ƙaddamar da wani gagarumin shirin yaƙi da cutar shan-inna bayan da aka samu ɓullar cutar a wurare biyu a ƙasar. Hakan dai koma baya ne ga Najeriya wacce ke kan hanyar shiga rukunin ƙasashe da aka kawar da cutar baki ɗaya. Hukumomin kiwon lafiya sun ce suna shirin yi wa yara miliyan 5 allurar rigakafi na cutar foliyo a jihar Borno inda aka samu ɓullar cutar. Za a kuma ƙaddamar da wannan yaƙi ne na cutar daga wannan wata na Agusta. Wani babban jami'in tsaro a Angola ya zargi gamayyar 'yan adawa da suka yi zanga-zanga da laifin tada tarzoma da ya kai ga wasu sojoji suka harbe wani matashi ya mutu wallahira a babban birnin ƙasa a makon da ya gabata, kuma wasu masu rusau suka yi sanadiyar mutuwar wani jariri. Sai dai jam'iyyar adawa ta UNITA ta yi Allah wadai da zargin tare da kwatanta wannan lamari a matsayin ƙarya.
To madalla gaishe ka, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin namu a wannan dare. Sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie da Regression da kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya malama Zainab da tarika mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.